Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu ta musamman, shiri mai kawo sakewa, shiri mai kawo sada zumunci a iyali da kuma yara gaba daya. A shiri na yau muna da fili domin yara, don haka a nemo su domin su ji sakon da dan uwa Gashon Timothy Kakwi yake tafiye da shi domin su. A cikin shirin kuma Pastor Nengel yana shirye a fili domin sujada. Pastor Audu shi ma yana shirye a fili domin guzuri na rayuwa. Mawakinmu na yau shine dan uwa Musa Iliya. Sai ayi kokari mai sauraro a bi mu a hankali. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. Madalla, Gashon Kakwi fili domin ka.
Assalamu alaikum mai sauraro, da fatan kana nan lafiya a wannan lokaci. Ni ne mai suna Gashon Kakwi. Na kunshe da labari mai dadi da nake so in bawa mai sauraro, da fatan zaka kasance shiru domin ka ji wannan labari. Labari na ya shafi wani ne mai suna Lucifer. Shaidan mutum ne mai gwanin kyau, mala'ika ne mai babbar iko da mukami a mulkin Allah. Sunansa a lokacin da yake a mulkin Allah Lucifer ne, wato da na safiya, ko kuwa mai haske da na yammaci. Mukaminsa, kyaunsa, ikonsa da kuma karshensa an yi bayanin su ne da kyau a cikin littafin Ezekiel sura 28 aya 12 zuwa 19. Lucifer ya kusanci Allah Uba da dansa Yesu Kristi fiye da dukan sauran mala'ikun sama. Mafi hikima ne shi gaba da dukan halittun Allah. A cikin Ezekiel sura 28 aya 12 za mu sami wannan labari. Lucifer mutum ne mai gwanin kyau, komai game da kyansa cikakke ne, kamar yanda ayar Allah ta fadi. Ya kasance a gonar adini, gidan Adamu da Hawawu. In mai sauraro ya karanta Ezekiel sura 28 aya 13 zai sami wannan labari. Lucifer mawaki ne, baya shakka yayin da yake jagorantar rundunan mala'iku a lokacin wakoki na daukakar Allah kowace rana. Mukamin Lucifer da aikinsa ya shafi haikalin Allah. Fukafukansa a bude suke bisa haikalin Allah. Sandukin da Musa ya gyara yana misaltan rayuwan sama. A bisa wannan sanduki akwai cherubim guda biyu da fukafukansu a bude sun rufa sandukin, inda daraja da daukakar Allah ke zamne. A cikin Fitowa sura 25 aya 20 za mu samu wannan labari. Lucifer shi yake biye da dan Allah, shafaffen mai umurtan rundunan mala'iku na mulkin Allah ne shi. Dukan hikimarsa, kyaunsa, ikonsa da mukamin Lucifer Allah ne ya bashi. Allah ya ga dacewan Lucifer a mukamin da ya bashi, da kuma wurin da ya so Lucifer ya mallaka. Lucifer yana rike da ragamar dukan abin da yake da shi domin daukakar Ubangijinsa. Amma kamar wasu mutane da suke da dukiya da iko, Lucifer ya zama mai girman kai domin daukakan da yake da shi. ya mance da cewa dukan abin da ya mallaka Allah ne ya ba shi kyauta. Da shike Lucifer ya fi ganin kyansa da ikonsa ya dauki kuduri lallai sai ya zama daidai da Allah. Mai sauraro, kada ka yarda da halin Lucifer. Tunani irin na Lucifer zunubi ne, gama ya nuna daukakar kai da girman kai. Yesu Kristi ne kadai ke da ikon kasancewa daidai da ubansa Allah. Sai zuciyar Lucifer ta cika da kishin neman yancin kai. Ya shiga cikin mala’iku, ya ba da labarinsa, su kuwa suna kamnarsa kamar shugabansu. Da yawa cikin mala’ikun suka yi masa biyayya, suka goyi bayansa. A wannan rana aka gwada biyayyar mala’ikun sama, kusan daya da rabin mala’ikun suka yarda da Lucifer. Sa’an nan aka sami budaddiyar tawaye da tarzoma a sama. Lucifer ya samu sojoji da yawa da yake umurtarsu, kuma yana samun ƙarfi daga gare su domin tuhuman Allah Madaukaki. Da yake mulkin Allah ba wajen tawaye ba ne, dole ne Allah ya canza wa shugaban tawaye da jama’arsa wajen zama. Wai shin, me yasa Allah bai hallaka su a lokaci guda ba? Tunda kuwa shi yake da ikon halitarsu, ashe zai iya hallakas da su. Ko da yake Lucifer ya zargi Allah da laifin nuna son kai, amma Allah ya kyale su cikin halinsu na tawaye, su ci gaba cikin zunubinsu domin duniya ta sansance sakamakon zunubi da adalci, da kuma ƙarshen kasancewar mai zunubi. To, ga marasa son tawaye, girman kai, tarzoma, husuma da sauran laifuka. Gidan Allah tabbatacce ne gare su, domin Allah kauna ne. Bari wannan tarihi ta zama kwaisuwa zuwa dukan ƙarshen zamani. Amin. Mai sauraro, da wannan labari na ba da gaskiya, za ka koyi darasi, ka kuma sinci wani abu guda ɗaya da za ka yi amfani da shi a rayuwanka. Ina da abokanena da muka yi waƙoƙi tare da su. A wannan lokaci zan yi musu tambayoyi domin mai sauraro ya samu kwaisuwa a cikin wannan tambayoyi. Tambaya na farko, menene sunan shaidan a lokacin da yake a mulkin sama?
Sunansa Lucifer.
Sunansa Lucifer. Mai sauraro, ina fatan ka ji wannan ansa kuma ka gamsu. Tambaya na biye, Lucifer yana da muryoyi guda nawa ne a lokacin da yake sama?
Guda bakwai.
Muryoyi guda bakwai. Mun ji ko? Mai sauraro, Allah ya sa an sinci wani abu. Tambaya na uku, menene mukamin Lucifer a lokacin da yake mulkin sama?
Shugaban malaiku ne.
Mukamin Lucifer shine shugaban malaiku ko? Mai sauraro, da fatan ka sinci wani abu. Sa’annan tambaya na biye, menene laifin da Lucifer ya yi a cikin sama?
Laifin girman kai.
Laifin girman kai, mun ji ko? Laifin girman kai. Sai tambaya na ƙarshe, menene sakamakon zunubi?
Shine mutuwa.
Sakamakon zunubi shine mutuwa. Da fatan mai sauraro ya dauki koyi a cikin wannan labari da tambayoyin da muka yi. Bari Allah ya taimake mu. Amin.
Adventist World Radio, muryar bege don kowa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria, ko kuwa a tura mana da sakon text zuwa ga lambar mu 080-26-2-4-3-3. Zan sake maimaitawa 080-26-2-4-3-3. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mun gan sakonka.
Sawa mulki kayun wa da raye raye a duniyan nan ya koki zizariya ne Yesu zo ka bai mutunta inda za mu rabu da wahalun nan Tachika zamanina
Barkanmu masu saurara, daidai wannan lokaci za mu zo cikin sujedanmu wanda muna bukata duka masu saurara ko makaranta ko kasuwa cikin gidajenmu. Sai mu bude kunnuwarmu da zukatarmu domin Ubangiji ya more mu a cikin kalmarsa. Wanda karatunmu na wannan sujeda din yana samuwa cikin littafin Ruya ta Yohana, sura 12 aya 3-4. Yana cewa, sai aka ga wata alama cikin sama, ga babban jan dragon mai kai bakwai da kaho goma, bisa kawunansa kuma kambi guda bakwai. Sannan a Yahudu yana ce, wusiyarsa kuma tana janye da sulusin tauraru sama, harfa ya jefa da su a duniya. Dragon kuwa yana saye a gabar mace wanda tana bakin haifuwa, domin sa'an da ta haifu shi cinye danta. Muna cikin addu'a. Ubangijin Allah, mun gode domin wannan zarfi wanda kai ka ba mu, mu yi bincike cikin maganarka. A cikin sujedar mu, ya Ubangiji, barka shugabance mu yayin da a ƙarshe sunanka zai samu daukaka. Masu saurara, ya Ubangiji, ka bude kunnuwarsu da zukatansu yayin da za mu gane sako wanda kake da shi domin mu yau. Mu yi wannan roko da godiya domin zubar da jini ɗanka Kristi, shi ne mai cetonmu. Kan maganar tana ce mana farkon kariyar shetan. Yohana a cikin wahayinsa sai ya duba ga babban jan dragon wanda yana da kai guda bakwai, bisa kawunansa kuma akwai kambi guda bakwai. Sannan an ce mana ya yi amfani da wusiyarsa ne ya janye sulusin malaiku na sama. Wato malaiku uku bisa dari na malaiku na sama ya jefar da su zuwa cikin wannan duniya. Shetan ya zama fadede, sannan ya zo cikin wannan duniya a shirye domin da wanda macen za ta haifa, sai shirinsa domin ya cinye. A nan za mu lura da wannan magana wanda littafi yana yi mana magana. Wato an misalta wannan jan dragon din da daidai irin bisa wanda an yi mana magana ma a cikin littafin Daniel Sura 7. Wanda an duba wannan bisa din, an ce jan dragon ne, wato yana misalta shi shetan din ne da kansa. Shetan din da kansa, an ce mana bisa ga abinda shi ya yi shiri domin ya yi da kwaisuwa na karya wanda shi ya yi tun daga can sama. Sa'annan ya samu a cikin malaiku wanda suke zaune a can sama suka goye baya. Sannan aka ce mana uku bisa goma ko kuma uku bisa dari na malaiku wanda suka goye bayarsa. Sai aka gaya mana ya yi amfani da wusiyarsa ne, sai ya janye wannan malaiku, sai sun zama fadadu zuwa a cikin wannan duniya. Sa'annan yayane ya fadi karyan tun daga farko din, wanda har ya samu ya rinjaye wayansu malaiku na sama wanda sun goye baya har sun zama fadadu tare da shi. Sai in mun je cikin littafin Ishaya Sura 14 aya 12 zuwa 15. 12 din na ce mana, daga sama ga faduwarka ya Lucifer dan Asubayi, duba fa aka dase ka har kasa, kai mai kasar da alumai. Sai 13 ya bayyana mana sosai, ya ce mana, cikin zuciyarka ka ce, har sama zan hau na daukaka kursiyi na bisa taurarun Allah, zan zamna bisa dutse na taron jama'a can kurewa arewa. Sa'annan 14, in hau can bisa madaukakin hadura, in mai da kaina kamar mai iko duka. Sannan 15 na ce, amma dai har lahira za a gangar da kai har zuwa iyakar kurewar Ramin. Wannan ita ce karya wanda shi Lucifer ya fara yi. Wato Lucifer ya dauka a cikin zuciyarsa zai je ya hau kursiyi na Allah mahalici, Allah wanda shi ya halice shi, a can zai je ya zauna, za ya madda kansa kaman shi ne mai mulki. Nagode, cikin Hausansa ya ce zai madda kansa kaman shi ne mai mulki, amma ba shi ne mai mulkin ba. Wannan ita ce babban karya wanda shi ya yi akan cewa in ya hau za ya yi mulki har bisa ga tauraru na Ubangiji, wato malaiku din, har ma da halittaccen duniya wanda shi Allah mai runduna shi ya yi. Wannan shi ne babban karya wanda shi ya fara yi din. Bayan karyan da ya yi din ne, sai aka ce ga yanda an gangarar da shi daga can sama zuwa cikin wannan duniya. An gangarar da shi har zuwa ga kurewa na rami na cikin wannan duniya. Wannan karya ne wanda shi ya yi, abinda shi ya sani ba zai iya faru ba kuma ba zai iya kasance ba, shi Allah wanda shi ya halice shi, amma shi yana son ya ɗauka masayinsa. Yawanci a cikin wannan duniya, ko cikin offices namu, ko cikin makarantunmu, ko cikin ikkilisiyoyi, mukan duba irin wannan girman kai din na cewa wanda yana gabarka kai kana son ka ɗauka masayinsa. Wannan yakan iya zama mutum karya ne, kuma yakan kawo ma mutum koma baya da faduwa, domin shetan ne ya fara yin irin wannan karya kuma ya kasa. In kai mai sauraro, in ka iya ka aikata irin wannan girman kai din, har ma ya kai wanda kana karya kana son ka ɗauka masayi wanda ba naka bane ba, haka ne zaka zama fadede, har zuwa ga kurewa zaka zama abun kunya. Sannan a cikin littafin Ruya ta Yohana sura 12 aya 7 zuwa 9, an tambatar mana irin nasara wanda shi Allah ya yi bisa shi shetan din a bisa ga babban yaki wanda ya taso musu a sama. An ce mana wannan yaki din da yana tsakanin shi mai kailu ne da shi shetan din. Sa'annan anan Ruya ta Yohana 12:7 zuwa 9 din nan ya tambatar mana shi mai kailu ya samu nasara a bisa shetan. Bisa nasara wanda ya samu a kansa ne ya gangarar da shi daga can sama har zuwa a cikin wannan duniya din. Sa'annan shetan ya zaba ya zo cikin wannan duniya din domin za ya samu mutane wanda Ubangiji ya yi halitarsu a cikin kamaninsa da kuma cikin surarsa. Kokarinsa ne ya zo domin ya bata wannan shiri na Allah mai kyau wanda shi ya yi. Haka ne za mu lura a cikin wannan duniyar namu na yau din, za mu gani akwai rikici wanda yana tasowa tsakanin gaskiya da karya. Yayin da kana fadin gaskiya, ba za ka ga cin nasara naka ba a mutuntaka, amma yayin da mutum yana fadin karya, a wurin ne duniya bisa ga jiki na duniya akan ɗaukaka mutum. Amma karshe na karya na mutum yakan zo ya samu gazawa. Sa'an da mutum ya gaza, akan zo a kunyatar da shi kamar yanda an kunyatar da shi shaitan din. Domin haka masu sauraro, sai mu maida hankali bisa ga girman kai, bisa ga neman masayi cikin karya, wanda ba za ya kai mu ko ina ba, sai dai ya rusar da mu zama fadadu a cikin dukan al'amura wanda muke yi. Shi Isa Almasihu wanda ya ci nasara a kan shi shaitan a can sama din, in mun saya mun zabi Isa Almasihu shi ne ya zama mai cetonmu, shi ne ƙarfinmu, za mu ya mu yi sayayya da duka irin karya-karya na cikin wannan duniya, sannan a ƙarshe za a samu nasaransa. Masu sauraro, wannan lokacin sai mu maida hankali, sai mu koma ga fadin gaskiya. Domin haka bari mu yi addu'a domin Ubangiji ya taimake mu. Ubangiji ka taimake mu cikin al'amuranmu. Shetan ya yi karya na cewa zai ɗauka masayi na Ubangiji. Mu a yau yana koya mana mu ma mu nemi masayi wanda ba namu ba cikin karya. Ubangiji ka sauta mana ka komar da mu ga bin gaskiya. Mu yi wannan roko da godiya domin zubar da jini ɗanka Kristi shine mai cetonmu. Amin.
Duk mutum da Allah ya halitta a cikin suransa ya zuba masa baiwa na iya tunani da ƙwaƙwalwarsa. Ya kamata kowane mutum ya zama mai tunani, ba mai maimaita abin da waɗansu suke faɗa ba ne kawai. Allah ya baka damar yadda za ka iya tunani da ƙwaƙwalwanka, ka ƙirƙiro abubuwa na rayuwa, ka kuma tsara rayuwarka yadda za ka bi ta. Tunani yakan sa ka tilas ka karkasa duk matakai da za ka ɗauka domin ka ɗauki mataki mafi kyau. idan kaga mutum ya dauki kuduri ya riga ya zauna ne yayi tunani mai kyau, to idan tunani na fitar da sakamako mai kyau, abin da ya kamata kowane mutum yayi shine ya kasance da tunani. Kai mai sauraro, bai kamata ka sakarwa wani wai shi yayi maka tunani ba. Idan ko kai haka, to ka batar da mutuntakanka ne, ka zama mai bin abin da waɗansu suka tsara ne kawai. Idan ko kai irin wannan rayuwa, ba za ka kasance da farin ciki a rayuwarka ba. Idan ka bari wasu ne su yi maka tunani ba da dadewa, ba za a yaudare ka, a rinjaye ka, a bi da kai inda ba za ka so bi ba. Domin an riga an yi maka wannan tunani, za ka ga cewa rayuwarka ta kasance ba ka da wani zaɓi sai dai abin da aka riga aka yi maka tunani a kansa. To lallai an ce ƙaramin sani kukumi ne, kuma jahilci mugun ciwo ne. To idan baka zauna ka yi tunani a rayuwarka ba, za ka kasance mai ƙaramin sani, za ka kasance jahili ne, wanda sai dai wasu ne su yi tunani su riƙa ja maka akala kai kana bi. To ya kamata kai ka ɗauki mataki da kanka, ka kasance mai tunani da kanka, ka ɗauki shawara da ƙuduri mai kyau da kanka, domin rayuwarka ta kasance mai tsari mai kyau.
Mun gode Pastor Audu da guzuri na yau. Mai sauraro, ina fata an samu ginuwa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshin email namu, wato awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya samu mu a Facebook a adireshin mu na Adventist World Radio Nigeria. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har zuwa ga karshenta. Albarkan Ubangiji ya kasance tare da kai. Ina kuma nuna godiya zuwa ga shi Pastor Joseph Nengel da sakon shiri na yau. Ina cewa Ubangiji ya saka da alheri. Ina kuma godiya zuwa ga shi mawakinmu, wato Musa Iliya, muna cewa mun gode. Mai sauraro, kai ma na gode maka da sauraron shirin. Sai a yi kokari a ci gaba da gayyatar yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu ginuwa a ruhaniya kamar yadda a samu. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, Ubangiji ya albarkace ka.